الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Yau Juma'a 16 ga watan Shawwal, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1434, daidai da 23 ga watan August shekara ta 2013. A ci gaba da karatun littafin Al-Azkar أو حلية الأبرار وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستحبة بالليل والنهار مع الإمام أبي زكريا محي الدين يحيى بن الشرف النووي الله مدرك سركي مي ساكيا دال خيري. Kamar yadda muka ambata muku cewa da izinin Allah a cikin karatun wannan littafi, tare da cewa littafin ya tattaro abubuwa masu yawa, kuma shi al-Imam an-Nawawi yana din abubuwan da ya kawo, yana tahqiqi, yana sharhi da ƙarin haske ga abubuwan da kan buƙaci sharhin da kuma ƙarin hasken shi da kanshi. To kuma da izinin Allah, daidai gwargwadon abin da Allah ya sanar da mu, za mu yi ƙoƙarin cika wannan fa'ida da wannan bawan Allah mai alkhairi ya zo ma al'umma da shi. Kamar yadda na ambata tun cikin karatun wannan littafi, akwai wannan sharhi na Futuhatur Rabbaniyya ala al-azkar an-nawawi na al-imam Muhammad Ali Allan al-Bakari as-Siddiqi, wanda ya sharhin wasu abubuwa na wannan littafi na al-azkar. Da izinin Allah za mu rika dibo wasu abubuwa a ciki. Kuma su waɗannan hadisai na cikin littafin azkar sanannu fitattun malamai ne suka ruwaito hadisan, kuma akwai sharhohi da yawa wanda malamai suka yi ma waɗannan hadisan. To za mu gayyato waɗannan sharhohi inda buƙata, don mu zo mu haskaka mu al'ummanmu mu amfana. Don kamar yadda na ambata, mu karatun littafin azkar muna cin tudu biyu ne. Tudu na farko shine domin mu bauta ma Allah, rayuwarmu ta duniya ta yi haske, mu samu yardan Allah a ranar tashin alkiyama. Tudu na biyu shine domin mu samu ilimi da za mu taya annabi isar da hamshakin saƙon da Allah maɗaukin sarki ya aiko shi da shi. Domin annabi a cikin hadisi na cewa naddarallahu mri'an sami'a maqalati, Allah ya haskaka wa mutumin da ya saurari zance na. Kenan yana daga cikin sauraron zancen annabi, ki tsaya ki natsu, kunninki ya ji saƙon da ke shiganki, zuciyarki ta hankalci wannan saƙon, ta fahimce shi, ta adana shi, sannan bakinki ya yi shiru ki gum sanda kike na ɗan wannan saƙo da ke fitowa daga annabi, sannan ki aiki da saƙon da aka iyar maki, ki isar da saƙon zuwa ga wasunki. To sai a waye gari wannan addu'a ta annabi sai ta bishe ki, cewa Allah ya haskaka maki. Idan Allah madaukakin sarki ya tashi haskaka maki, zai haskaka maki duniya da lahira, ya haskaka ma 'ya'yanki da jikokinki, ya haskaka ma ɗalibanki da duk wanda ya matse ki, sai ki zama ke ɗin nan mai alkhairi ce, dari bisa dari a kowane bangare daga cikin bangarorinki. To sai ce Allah ka haska wa mutumin da ya saurari zance na, ya kiyaye zancen, ya isar da zancen kamar yanda yake. Sai Annabi ya ce yo ai, da yawa yawan waɗanda suke isar da sako a madadin Annabi, waɗanda ake kai ma sakon su kuma ƴan dakon sakon kiyayewa. To in kun fahimci wannan ko, kenan ke da kika tsaya kika fahimta har kika ba da labarin cewa gashi Annabi ya ce sai wacce kika ba labarin ta ɗauka ta yi aikin da ke ma baki sami zarafin yin irin shi ba. To gwargwadon ibadan da ta yi da ladan da ta samu za a ba shi irin shi. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Shi yasa waɗannan ababe guda biyu su muke son mu ci moriyarsu a lokacin da muke karatun wannan littafi. Na farko mu fahimci yadda Allah yake son a bauta mashi, musamman ga wannan ibada mai girman daraja, ibada ta zikiri. Sannan kamar yadda muka ji tun a muqaddima, littafin al-azkar ba wai tsaban zikirin ne kaɗai ke ciki ba, akwai wasu abubuwa yadda za a haska wa mutum yadda zai gudanar da rayuwanshi. To duk za mu amfana da waɗannan, mu inganta rayuwarmu ta kusa, mu inganta rayuwarmu ta nesa, mu inganta rayuwar wasu. Kenan misalin kike da kika tsaya kika fahimci ilimi har kika yi dakon ilimin zuwa ga watanda baki ba, shi ne kamar misalin keci da jalin dubu ɗari. Wannan dubu ɗarin a duk mako tana zuwa maki da riban dubu goma. Ita wannan dubu goman sai kika zuba ta a cikin wani hannun jalin kuma na musamman ana juya maki a wani waje. Ikon Allah dubu goma kika sa, to kuma duk mako dubu goma sai ta haifi goma. Kenan a duk mako madadin dubu goma yanzu kina samun dubu ishirin. Kina nan sai kika ƙara ɗaukan dubu goma na nan da dubu goma na nan sai kika ƙara miƙa su a wani waje ana juya su. Kin ga kowace dubu goma tana aman dubu goma ƴar uwarta. Ana nan kan kice haka sai ga alherai sun mamaye ki. To haka mutumin da ya saurari maganar Allah, ya fahimci maganar Allah, ya saurari maganar manzon Allah, ya fahimci maganar manzon Allah, yi kokarin isar ma wanda bai sani ba, ya sanar da shi, har wancan ya anshi maganar Allah hannu biyu ta sanadiyyan ki ya yi aiki. To haka za a baki ladan aikin da kika yi, da ladan wa'azin da kika yi, da kuma ladan aikin da wancan ya yi da wa'azin da kika yi mai, da karantarwan da kika yi mata, ita ma in taima wasu haka za a bata lada, kuma a ɗibo ladan adadin waɗancan ke a zo a baki a matsayin shine riban kafa da kika samu. Kina shi ya zama wajibi mu zama mutane na tsantsu, yanda za mu natsu mu fahimci wannan saƙon, domin kun san alkhairin aiki na ƙwarai shine duk mutumin da ya aiwatar da shi, to Allah Maɗaukin Sarki yana ware mai ma'ajiya account iri biyu, na kusa da na nesa. Idan aka ce za a baki ladan aiki guda goma, to sai Allah ya ɗiba sai ya zuba maki a cikin account ɗinki na lahira. To kuma akwai riban da ko wani bonus da ake ba duk mutumin da ya aiki irin wannan, amma wannan tukuicin a duniya ke cin shi. Shine Allah Maɗaukin Sarki ke cewa man amila salihan, duk wanda ya aiki na ƙwarai, min zakarin aw unsa, shin wannan da ya aikin kirkin namiji ne ko ko mace ce, sharadi dai wa huwa mu'minun, a samu yana cike da imani. Sai Allah ya ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, lalle wannan mutum za mu rayar da shi da daddiyar rayuwa a duniya. Shine sai a ibi tukuicin can na wancan aikin da za a miki sakamako a aljanna da shi. To sai a sa maki farin ciki, yaukakan arziki, ki samu rayuwa cikin sauki, ba ki da matsala. Haka zaki ta samun irin wannan tukwici tukwici rayuwanki na ƙara haske. Amma kin sa abin takeici, da zaki gulma ko ke ƙarya ko ke sharri ko ke ɓatanci ko ke wani abin da yake ta alfarman shari'a da Allah ya hana, kuma yake da alaka da haƙƙin watanki ko waninki, idan ka ɗibi aikinki na alheri za a biya su da shi, to har da wannan riban ƙafa da aka samu duk za a haɗa musu. Kina nan kina ƙin wanci ko kina ƙin wani, kina faɗa da su, sai kuma kina masa ƙarya ko sharri ko ƙage ko gulmansu, ana nan sai su samu ladanki wanda za su haɗa su shiga aljanna da shi. A nan gidan duniya ko mai yiwa ƙila sitti shawwal ɗin da kika yi Allah ya karɓa, kuma ya baki lada kaman kin yi shekara ne kina azumi, sakamakon wannan a lahira Allah ya kaddara aljanna zai baki. A nan gidan duniya kuma kina sha'awar zuwa aikin hajji, sai Allah ya sa tukwicin wannan sitti shawwal ɗin zuwa aikin hajji ne. Kina nan sai ga wata ƙawarki ko kishiyarki ko wata kaza, sai kika sa ƙinta a ranki, sai kika je kika gulmanta, sai aka wawura ta cikin ibadinki a biya ta, ba a samu komai da zai daidai da abin da ke kika yi mata ba, sai sitti shawwal ɗinki, sai a ɗiba sai a bata. Sai kuma ɗauki tikitin wancan tukwicin na aikin hajji da da za a baki da ba ke gulmanta ba, sai a bata. Kina zaune kawai sai ki ji labari cewa ai wancan Allah maɗaukin sarki ya yi, Allah ya kira ta, kwana ya biya mata kujera, kuma tana mutuwa, a haka kawai sai je ta shige aljanna game da aikin da ke kika yi sakamakon gulma. Shi yasa abin da zai zama miki wajibi ya zama miki lallai ko shine yawaita ambaton Allah a kullum, baiwa musulmi uzuri da kauda kai dangane da abin da wasun ki za su yi. In kika rike wannan, to zaki samu arziki duniya da lahira, kuma zaki rabauta. Ina fatan kun fahimci wannan da kyau. Shi yasa daga cikin littafan da nike son za mu riga karanta su, akwai wannan littafi da shi kuma ya kalli ɓangare ne daga cikin ɓangaren tahrijin hadisan da ke cikin littafin nan, shine Nata'ijul Afkar fi Tahrij Ahadith al-Azkar na Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi. Irin wannan wajen bari mu fara cin riban wannan littafin kafin mu je ko ina. Irin wannan majalisi da muke zaune yanzu haka a cikin shi, Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi magana dangane da irin wannan majalisin, wanda in aka waye gari Allah madaukin sarki bai maki gamdakatar game da dacewa da irin shi ba, to sai ki kuka ki fatan Allah madaukin sarki ya haɗa ki da irin shi nan gaba kafin ki rasu. Gashi a cikin wannan littafi malai ya ce faslun, kama yustahabbu lidhikri yustahabbu julus fi hilaki ahlihi, kamar yadda yake son ki da ki riga ambaton Allah yayin cin abinci, yayin shan ruwa, shiga gida da fita gida, shiga ban ɗaki fita ban ɗaki, da kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin rayuwanki ana son ki ambaci Allah. To haka yake son in an zauna ana ambaton Allah irin wannan, ana karatun Alkur'ani da hadisi da littattafan koyon addini, to ki zauna irin wannan wajen. Imamu ya ce wa yakfi fi zalika hadith ibn Umar radiyallahu anhuma qala, abin da zai gamsar da mutane cewa ana son haka shine hadisin dan Umar, Allah ya kara masa yadda, annabi rahama ya ce idza marartum bi riyadil jannati farta'u, duk lokacin da kuka zo wuce dausayin aljanna to ku tsaya ku yi kiwo a wannan dausayin. Qalu, sahabbai suka ce wa ma riyadul janna, ya rasulullah ina ne kuma dausayin aljanna? Qala, sai annabi ce hilaqul zikr, shine irin wannan majalisi da ake ambaton Allah kadai, ake nuna abu Allah kadai, ake daga alfarman Allah kadai. Sai ce fa inna lillahi ta'ala sayyaratin min almalaiika. Saboda Allah madaukin sarki yana da wasu mala'iku su ba mazauna bane. Kullun suna kara kai ne su kai su komo yatlibuna hilaqaz zikr. Suna neman inda aka tara haka. Ana ambatan Allah, ana karantar da mutane addinin Allah yanda za su bi Allah ba cikin matsala ba. Fa'iza atau alaihim khaffu bihim. Duk lokacin da waɗannan mala'iku suka zo irin wannan wajen, to sai su bi sai su kiwaye waɗannan al'umma, suna rubuta sunayensu domin akwai hidiman da za su kai ma Allah madaukakin sarki sakamakon abin da suka ji ko suka gani. To dangane da karanta wannan hadisi, Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kara mashi yarda, yace inna lillahi mala'ikatan sayyaratan. Allah madaukakin sarki yana da wasu tafiyayyun mala'iku, yaltamisuna majalisaz zikr. Aikin su shine kullun bibiya suke suna neman duk majalisin da aka zauna ana ambatan Allah. Fa iza atau alaihim haffu bihim bi ajnihatihim. Idan mala'ikun wasu su suka leka musamman suka hango mu yanzu, sai wanda suka gan mu sai su kira waɗancan da basu gan mu ba, kai kai ku zo ku zo ku zo ga abin neman mu ya samu. Idan suka zo sai su sa fuka-fukansu sai su kewaye mutane irin yanda in sarkin gargajiya zai zauna, ba kuna ganin fadawa da na kusa da na sarki suna sa babban rigan suna karewa haka ba, to haka suke sa fuka-fukan sai su kewaye mutane. Ma bainahum wa baina sama'id dunya. Haka mala'ikun za su hau junansu suna kakkare mutane har zuwa su tabo saman duniya. Fa iza tafarraqu. Idan aka kare wannan majalisi al'umman suka watse, araju ila rabbihim. Sai waɗannan mala'ikun sai su taka sai su tafi wajen ubangijinsu. Fa yas'aluhum wa huwa a'lamu. Sai Allah madaukakin sarki sai ya tambayi waɗannan mala'ikun alhali tambayan da zai masu da ansan da za su bayar, Allah ya fi su sani. Ya ce min aina ji'itum, koko daga ina kuka taho. Fa yaquluna, sai su ce ji'ina min indi ibadillaka yusabbihunaka wa yahmadunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka. Mun taho ne daga wasu bayina ka na musamman inda suke zaune suna tasbihi suna tahmidi suna takbiri suna tahlili. Wa yas'alunaka jannataka, suna roƙonka aljannanka. Wa yasta'izunaka min narika, kuma suna roƙonka kare su daga wutanka. Qala, sai Allah ya ce wa hal ra'au jannati wa nari. Waɗannan mutanen da suka baro gidajensu suka baro hidindumunsu suka zo suka tattara saboda ambatona, shin sun taɓa ganin wutar ta wace ko aljannanta? Qalu la, sai ce mm. Qala kaifa bihim law ra'aytumuha. Sai Allah ya ce mala'iku, to ya kuke gani irin kwazansu da himmansu zai kasance da a ce sun ga ita wutar ko kuma aljannan, ya kuke gani? Sai mala'iku ce ai himman zai wuce inda ma suke. Sai Allah ya ce ushhidukum anni kad ghafartu lahum, ku ku zama shaida waɗannan mutane din na gafarta musu. Wa tadhum ma sa'alu, duk abin da suka roƙa na ba su. Fa yuqalu inna fihim rajulan laysa minhum, daga cikin su akwai wani ko akwai wata wacce ba manufan da ta zaunar da su suka zauna ba, su magulmata ne ƴan ɗaukan tsegumi ne ba dan Allah suka zo ba. Kun gane wannan da ke ko? Sai Allah ya ce inna ma ja'a li hajatin, ai mala'iku ce ma Allah wannan mutum ko wannan mace ta zo don wata bukata ce. Fa yaqulu, sai Allah ya ce humul qaum, ai su waɗannan wasu mutane ne da la yashka bihim jalisuhum, duk wanda ya zauna da su bai taɓe ba. kowane ne shi ma ya shiga cikin gafara. To kun ga cin da majalisi irin wannan haka yake, kenan majalisin alheri ne baki ɗayan shi. To ya kamata a ce mazauna wannan majalisi su amfana sama da waɗanda za su amfana daga jikinku. To wannan littafi na Nata'ij al-Afkar fi takhrij ahadith al-Azkar littafi ne wanda zai rika mana bayani akan takhrijin hadisan cikin wannan littafi, waɗanda suka inganta da waɗanda ba su inganta ba, kamar yadda Nawawi ya mana ishara tun a baya cewa zai yi ƙoƙarin yin haka. To amma aikin ɗan adam so da dama akan iya samun halal, ana iya samun hadisi bai inganta bai inganta ko ya inganta ya raunana. To za mu yi ƙoƙarin zuwa da wasu takhrijai na wasu hadisan gwargwadon fahimta wanda malamai suka yi magana, ba ma wannan kaɗai ba, wannan ala sabilil misal. Allah ya sa mu dace. In ba manta ba, a karatun da ya gabata mun shiga fasli na farko daga cikin fasulun wannan littafin na al-azkar. To amma kai tsaye kafin mu dora daga abin da wannan fasli yake karantar da mu, to zan so mu yi waiwaye adan tafiya. A karatu idan aka ce faslun, ko aka ce kitabun, ko aka ce babun, ko aka ce masa'il, duk akwai abin da ake nufi da su, kuma da manufofin da malamai marubuta yasa suke karkasa karatuttukan da suke rubutawa a cikin littattafai saboda ɗalibai su samu nishadi. Mala yake cewa wal faslu fi urfil musannifin. Idan aka ce fasli, kina karatun littafi aka ce faslun fi zakati misali, faslun fi ahkamis salati misali, to shi wannan a yare ko a manufa na malamai marubuta ismun li jumlatin min al-ilmi, wannan wani suna ne koko wata daba ne da ta tattaro wasu bayanai na ilimi. Mushtamilatun ala masail ghaliban, wanda wannan faslin za ga ya tattaro wasu matsaloli galibi. In aka ce faslun a ƙarƙashin fasli sai kuma kiji an ce masail kaza masail kaza masail kaza. Wa kaza yu'rafu ma ufrida min kitabin aw babin, da haka ne malamai suka ce idan kin ga littafi an ware an ce kitabu kaza ko babu kaza, to haka yake bayanin iri ɗaya ne da a ce faslu kaza ko masailu kaza. Fa iza jumi'at salasatun, in ko a littafi da aka haɗa waɗannan ababe guda uku, fa qul, to sai ki ce alkitabu ismun li jumlatin min al-ilmi. Idan aka ce kitabu salati, to wannan littafi ne wanda ya tattaro matattaran wasu ilmomi masu yawan gaske. Mushtamilatun ala abwabin, wanda a cikin wannan littafi to ya kunshi wasu babubbuka. In aka ce kitabu kaza a ƙarƙashin shi kuma zaki ji an farfasa babu kaza babu kaza babu kaza babu kaza. To a ƙarƙashin bab ɗinnan kuwa akwai fusul, za a ce faslu fi bayani kaza, faslu fi ahkami kaza. Ƙarƙashin kowane fasli kuma wa masailun, za ki ji kuma an kawo irin mas'alu kaza mas'alatu kaza mas'alatu kaza. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Haka suke bi dalla dalla daki daki. Idan malami ya ƙware a bisa irin wannan ko, to za ki same shi ko da wasiƙa zai rubuta, to wasiƙan za ta riƙa zuwa tsararriya dararriya mai gamsarwa da kuma fa'idantarwa, saboda kowane abu zai riƙa kawo shi daki daki a bisa tsarin da ya kamata. Wal faslu, suka ce fasli ismun li jumlatin min al-abwab mushtamilatun ala masail ghaliban. Mala ya maimaita abin da ya faɗi a baya. Ku fahimci cewa fasli dai wata daba ne na farfashe bayani na ilimi wanda ya kunshi matsaloli masu fa'ida. Wa wada al-ulama'u tarajim tashilan lil wuquf ala mazannil masail, malamai sun bi sun karkasa littattafan su ne a ce kitabu kaza, babu kaza, faslu kaza, masaili kaza, domin duk mutumin da yake neman wani ilimi to kawai yana zuwa wajen da yaga an ce faslin wannan ilimin ne sai ya same shi ba tare da wahala ba. Watan shidan linnufus, sannan kuma yana sa maran dan adam nishadi, an fara fasli kaza ana kai karshe sai kiga ha an gama wannan za a shiga wani sai kiga nishadi da ƙara dagewa da ƙara kwazo wajen shiga wannan sabon faslin. Qala az-Zamakhshari, ɗaya daga cikin malaman tafsiri masana lugha kuma mu'tazili, Zamakhshari ya ce wa zalika li anna al-qari'a, domin mai karatu idza khatama baban, duk lokacin da ya karatu ya kai karshen babi kaza, min kitabin, a cikin littafin da yake karantawa, thumma akhadha akhar, sannan ya shiga wani babin na daban, kana zalika anshata lahu, ya fi samun nishadi, ya fi samun kwazo, wa abhasu ala darat, kuma ya fi kara samun jajircewa wajen shiga cikin darasi na gaba, wata hasil da kuma samun abin da zai amfana kuma ya amfana. Bi khilafi ma law istamarra ala kitabin, sabanin da za a ce kawai littafin an yi shi a zube ne ya ta karatu wur ba wani babi, ba wani fasli, ba wani matsala, ba wani kaza, wannan ba zai samu nishadi kamar yadda da an karkasa mai bayanan ba. Malam yace wa misal wa misluhu, misalin ɗalibi wanda aka karkasa mai littafi haka, to misalin al-musafir, matafi, idza alima annahu qata'a milan, idan ya tafiya sai ya gane cewa yanzu fa tafiyan nan mil 100 ne, yanzu ya yi mil 35, mun gane wannan da kyau ko, waɗawa farsahan, ya ƙetare farsahi da yawa, na fasa zalika anhu, sai ya fara jin ceto yanzu alhamdulillah saura 75, damuwan tafiyan da saurin ya kai sai wannan abin ya sauka a zuciyar shi, wani shita lil masiri, sai ƙara samun himma da kwazo na yanda zai ci gaba da tafiyan nashi. Wa min samma kana al-Qur'anul Karim, to a bisa wannan tsarin ne ko ga al-Qur'ani mai girma, suran Allah madaukin sarki ya fassara shi, ya daidaita shi, ya karkasa shi suran sura sura, wa ajza sai kuma ce izifi izifi, wa asharan an karkasa shi daban-daban, kuna fahimtar wannan, za ka ɗauko suratul Baqara kina gama sai ki ji Ali Imran, kina gama sai ki ji suratul Nisa'i, kina gama sai ki ji suratul Ma'ida, kina ƙetare sai ki ji Al-Ani, sai ki ji Arafi, kun gano wannan dake ko, an karkasa ne saboda mutumin da yake hadda ko yake tafsiri ko yake nazari ko yake tilawan Baqara yana ganin Baqara ta zo ƙarshe sai ya ji nishadi da kuma san ya shiga cikin suratul Ali Imran. A haka ma ita kanta suratul Baqara ta kafa ta mai izifi izifi, izifin ma sai aka kasa shi mai rubu'i rubu'i, sumuni sumuni, sai aka zo a kasa in kin karanta daga aya ɗaya zuwa aya biyar sai a miki kumsa, daga aya biyar zuwa aya goma sai a miki kuri, kun gane wannan da kyau ko, ki gane cewa yanzu kin haddace aya biyar, kin haddace aya goma, kin haddace sumuni, kin haddace rubu'i, kin haddace kaza, daga haka da haka sai ki ƙara samun nishadi da kwazo nake kokarin haddace ko binciken abinda wannan ilimi yake dauke da shi. Wannan shi ma ala sabilil misal, an kawo muku wannan ne domin ku fahimta a matsayinku na ɗalibai, wasu ku malamai, ku tsaya ku fahimci waɗannan jawabai da kyau, me dalilin kawo fasli kaza, wannan shi ne dalilin domin a ƙara sa ma ɗalibai nishadi da jajircewa da samun kwazo a cikin a karatun da suke. To wannan fasli malam ya ce zai magana ne akan al-ikhlas, shari'a ta yi umarni da duk abin da mutum zai yi to ya tsarkake Allah kadai ya nufa da wannan abu, karki sake wani al'amari na addini, wani al'amari na ibada, tunda kan abin da ya shafi sallah ne aikin gabbai, abin da ya shafi tauhidi ne aikin zuciya, da duk abin da yake da alaka da wannan da ake neman sakamakon shi a lahira, a ce waninki ko watanki suna da kaso a ciki, kar ki zo kina ibada domin ki faranta ran wasu, kar ki zo kina ibada domin ki bakanta ran wasu. In kina wannan da irin wannan tunanin to kin tabi, wallahi ba za ki nasara ba kusa ko a nesa. Aikin naki ya lalace, sannan ki je lahira Allah madaukin sarki ya fushi da ki, kuma sai kin je lahira sai Allah madaukin sarki ya miki kwalele ya ce da kin bi Allah to daga alheri da zaki samu. Kin bin Allah ga matsalan da ya samu maki. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? To shine sai ya ce wa husnul niyyat, kuma ana son ya zamanto niyyar da zaki tinkaro wannan aiki da shi to ya zama niyya ne kyakkyawa akan dukkanin ayyukan da zaki na zahiri. Yanzu wannan aikin da muka fito muke mun tattara a masallaci nan muna karatu, aiki ne na zahiri da ido zai iya gani, kuma wanda ya matse mu zai iya taba mai ji lalle muna wajen, wanda ya saurara zai iya jiwo sautin mu. Kunga wannan aiki ne na zahiri, kaman sallah, kaman zakka, kaman hajji da sauran ibadoji. To ya kasance Allah kadai kike nta da aikin ki, Allah kadai kike son ki barki, Allah kawai kike son ya baki sakamako. Kar ki sake a cikin irin waɗannan ayyuka na alkhairi da ake yi wai ki domin burge wata ko wani, kar ki domin goyen bayan wata ko wani, kar ki domin ba wani ko wata haushi. In kika yaka to aikin ya lalace. Duk mutumin da yake riya ko duk mutumin da yake ma Allah shirka, bai riyan nan ba ko shirka ba sai da ya daidaita abokin halitta da mahalicci. Ibada kaza Allah madaukin sarki ake ma, kuma danganin girman shi yasa ake wannan ibadar. To in kika shigo da wata ko kika shigo da wani a cikin wannan ibada mai daraja, hadarin da kike jefa kanki a cike shine kina ganin girman Allah kaman yanda yake ganin girman wani kenan. Wannan ke sa Allah ya fushi ya ce ana aghna shuraka an shirk, ni nafi karfin shirkan duk wani mushriki. Man amila amalan asharaka fihi ma'i ghairi, duk wanda ya aikata aiki ko mun kyan aikin amma kuma ya saka wani a cikin wannan aikin, Allah ce taraktuhu wa shirkahu, da shi dai aikin nashi duk Allah ya watsi da su. To matsalan da ke fuskantar wannan abu ɗaya ne, ita shirkan nan ko ki ce riya din nan da ke bi ta lalata aiki. Sai Annabi buga misali da ita da cewa ai kaman bakar tururuwa ce a wani irin talattelin duhun dare akan bakin dutse. Ki kalli wannan misali na manzon Allah, wanne ne ciki zai zama maki da sauki, shin duhun daren ko bakin dutsen ko bakar tururuwan da ke tafiya akan shi? Annabi ya ce hakar ya ko shirka ke boyuwa a cikin aikin bawa. Kenan sai kin yi da gaske idan ki zai iya gani, kenan abinda zai kwace ki ya raba ki da waɗannan abubuwa shine ikhlasi. Duk sanda kika ji ai bari ke aikin alheri ko ki katun alqur'ani dan makociyanki ta ji haushi ko dan kaza ki bata ma kaza, wallahi tallahi ki marmaza ki gara aikin ki. Ko kuma kika ce to bari in daina katun alqur'ani tunda mai gidana yana son in yi, bari in ki dan in bashi haushi shi ma kin shiga wani bala'i. To me zai zauna da ke lafiya? Kawai ki yi saboda Allah, tunda aikin bin Allah ne. Shi yasa jama'ar Annabi ba a barin aikin alkhairi saboda wata ko saboda wani, ba a yin aikin alheri saboda wata ko saboda wani, ana yin waɗannan ibadu ne saboda Allah kaɗai. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Sai ce wal khafiyat, da kuma ayyuka waɗanda suke na ɓoye su ne aƙido na cikin zuciya. Duk mutumin da zai bauta ma Allah ta hanyar tsarkake Allah a cikin aƙidan zuci, to ya tabbatar da tauhidin da yake kudurcewa a cikin zuciyar shi, Allah ne ya aiko Annabi da wannan saƙo ya kudurce, to shine kaɗai zai nasara. Amma bari in zauna cikin tawagan ahlus sunna dan in ɓata motsare, bar in ce kaza dan kaza ga suwa ne munana gare su, ko dan in faranta ma suwa ne su tafi su ce ni nasu ne, wallahi bi yana haifar da bala'i da hukuma ba dan karami ba. Allah madaukin sarki ya kiyaye. Kun karanta aya ta farko ta malaka kawo mana cikin suratul bayyinat aya ta biyar, da kuma aya ta biyu da ya kawo a cikin suratul hajji, a aya ta 37 a inda muka ji saƙon da Allah madaukin sarki yayi umarni cewa lalle a tsaya a kula a tsare in ana neman mutum ya tsira duniya da lahira ya hadu da Allah salan amin. Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Al-Imam An-Nawawi yace akhbarana shaykhuna al-Imam al-Hafiz Abu al-Baqa خالد بن يوسف بن الحسن بن سعد بن الحسين بن مفرج بن بكار المقدسي النابلسي ثم الدمشقي رضي الله عنه wannan famatin ɗaya ne al-Imam An-Nawawi yake bayani akan shi yace akhbarana shaykhuna babban malamin mu ne ya karantar da mu kalman akhbarana malamai suna iqlaqin ta a duk lokacin da ya zama malami ya zauna da littafi a hannun shi shike karantawa kuma yake fassarawa ko kawai saurare kuke yi to in kin tashi karatu sai ki ce akhbarana shaykhuna malamin mu ne ya karantar da mu amma idan ya zama malami ya zauna ana karanta mashi ne yana fassarawa sai ku ce qira ala shaykh wa ana asma'u ko qira'atu ala shaykh wa ana asma'u ma'ana malam na fassara haka idan malam ya zauna kai tsaye yana karantarwa sai kina iya cewa haddathana kuma gano wannan nake ku ko suka ce bambancin akhbarana da kuma haddathana da kuma anba'ana shine idan malam ya zaman bada fatawa sai a ce akhbarana ko anba'ana in ya zaman karantar da hadisi sai a ce haddathana amma in an tara malam a hanya ne ya bada hadisi sai a ce anba'ana ko a ce akhbarana in ko a majalisi ne ya zauna sai a ce haddathana kusan kalmomi ne mutaradifat masu kama da juna idan kun karanta littafin tadribur rawi za ku samu cikakkun bayanai akan haka da izinin Allah yace al-Imam al-Hafiz liman mahaddaci Abu al-Baqa baban Baqa'u Khalid bin Yusuf sunan shi Khalidu dan Yusuf dan Hassan dan Sa'ad dan Hassan dan Mufarrish dan Bakkar al-Maqdisi an-Nabulusi thumma Damashqi radiyallahu anhu wannan malamin shi ku kalle inda magabata na kware suke ganin mutunci da darajar malaman su irin yanda suke jinjinawa suke kamba al'amarin malaman su magabata na kware sun kasance suna ɗiban dukiyansu mai yawa suna badawa sadaka saboda Allah suna tawassuli da wannan sadaka cewa ya Allah in malaman mu suna da wani aibi Allah ka rufa mana saboda daga lokacin da kake kallon malaminka da aibi a lokacin iliminka da kake da shi shi kuma yana watsewa ne ɗaukakan da zaka samu zai tankaɗe ne sai a waye gari alherin da kake sa ranka samu kuma baka same shi ba kenan illan da ɗalibin ilimi ke kallon malami da shi illan na komawa ga ɗalibin ne shine yasa suke yin tawassuli dan shi malami ya riga ya taka inda ya dage ga ganshi kai ne ake sa ran a gano ka daga baya dan in malamin ka ya zo mutumin banza ka'idar ruwaya ba za ka ƙara karɓar ruwayan ka ba dan duk abin da ka faɗi sunan shi ƙarya kai ba amintacce bane kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa wasu ɗalibai ganin suke abin gari ne da bajinta suke bari su ci mutuncin malamai a lokacin da suke wannan a lokacin suna taɗiye kansu ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai ya ce akhbarana Abu al-Yumni al-Kindi akhbarana Muhammad ibn Abdul Baqi al-Ansari akhbarana Abu Muhammad al-Hasan ibn Ali al-Jauhari akhbarana Abu al-Husayn Muhammad ibn Muzaffar al-Hafiz أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الواسطي حدثنا أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي حدثنا ابن مبارك أن يحيى بن سعيد هو الأنصاري أم محمد بن إبراهيم التيمي أن ألقمة بن وقاص الليثي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لذا سيدنا عمر لن خطاب الله يكرم شيرته waye sayyidina Umar sayyidina Umar dan Khattab a musulunci sananne ne a wajen musulunci ma sananne ne huwa sani al-khulafa shine na biyu daga cikin khalifofin manzon Allah. Amirul mu'minin shi sarkin mu'minai ne al-Qurashi al-Adawi, ba Qurayshi, a cikin Qurayshawan kuma daga gidan Adawi ya fito. Annabi ba Qurayshi ne, ya fito daga cikin Hashimi, kama ce wance Bahaushiya ba Zazzagiya, Bahaushiya ba Katsiniya, Bahaushiya ba Kanuwa, Bahaushiya ba Zamfariya, ba Gobira, ba Kaba. Kun gano wannan da kyau ko? To haka gidan Quraysh yake. Quraysh yana da ƴaƴa da yawa. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? To Sayyidina Umar ba Quraysh ne. Shi yasa da za a tambaye ki waye Sayyidina Umar, sai ki ce sunan shi Umar ibn Khattab, na biyu daga cikin khalifofin manzon Allah, sannan sarkin mu'minai ne, ba Quraysh ba Adawi. Kannahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi abi Hafsin, annabi ya yi mai alkunya da cewa baban Hafs. Menene Hafs? Ba alkunya ne ga yar shi Hafsatu ba. Hafs a yaren Larabci shine al-Afat, zaki. Shi da kanshi manzon Allah ya san Umar zakin fama ne. Walaqabahu bil Faruq, kuma annabi ya mai lakabi da Faruq, da furqanihi bainal haqqi wal batil, saboda Umar ya shiga tsakanin ƙarya da gaskiya. Iz kana amral muslimina qablahu, domin al'amarin addinin musulmi kafin musulmantan Umar, ala ghayatil khafa, suna yin shi ne a ɓoye, matukan ɓoyewa, ma ba a son wani ya san inda ake yin addinin, ballantana ya san masu addinin. A sace a ɓoye a ɓoye ake yi, har ya kai ga da mutum zai zo ya musulunta a zamanin annabi, sai annabi ya ce mai koma ƙauyenku, sanda ka ji labarin mun yi ƙarfi sai ka dawo. Abin da ya faru da Abu Zarri al-Ghifari kenan. Lokacin da ya ji labarin annabi ya bayyana, sai turo ƙanin shi cewa je ka jiyo mana labarin mutumin nan da aka ce ya zo da addini. Menene labarin? Don surutu ya yi yawa, an zagaye, an ci mutunci, an kaza an kaza, je ka jiyo mana labari. Da ya shigo garin Makka sai ya tambayi wane ne Muhammad, sai ya ce mutumin kirki ne mai amana ne mai gaskiya da riko kaza kaza. Sai ya koma sai ya gaya ma Abu Zar, ya ce gafara ka ba mutane waje, waɗannan ƙidahuman jahilai da ba san Allah ba, a ce a zo masu da irin wannan ba su zagi ba, ba zai yiwu ba. Ya ce zauna ka kula da babbobin mu, ni ba zan je in jiyo labari. Yana zuwa sai ya bi dandali dandali, kin kina son ki ji gulma ko? Dai nake ga an sa benci ki zauna wajen. A nan ne yake gulman garin baki daya. Abu Zar ya je sai kayan saidawa da ake katsawa a wajen ya zauna ya shiru. Idan fara cewa yaran arziki ana yaban shi da? Dan annabi kafin ya zo ya da'awan annabta ya zauna cikin sa shekara 40. Sun san iyaye, sun san kakannin shi, suke yaban shi, suke mishi amini, suke mishi mai gaskiya, suke mai kaza. Mutum na da ɗan kuɗin shi a aljihu, yana son ya bada ajiya, zai tafiya zai iya ba matan shi da ya yarda da ita sai kai ma annabi. Amma da ya zo masu yau da abin da ba su so, sai kuma suka ce mutumin banza ne. Har idan aka yi ayari daga wasu garuruwa aka zo za a musulunta wajen annabi, sai ce me za ku musulunta ki? Mun fi kowa kusa da shi, ba mutumin kirki ba ne, mutumin banza ne, kaza 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 kaza. Da wannan ne a musulunci ba a karɓan shaidan irin waɗannan kafiran. A baya fa su ne ƴan ganin kashe ni manzon Allah, yau kuma sun zo sun ce dan yi masa abin da ba sa so, yau kuma ya zo mutumin banza. Abin da ya faru da ɗaya daga cikin sabon manzon Allah kenan. Da ya zo ya musulunta ba Yahudi ne, sai ce annabi ga wani hanzari ba gudu ba. Yahudawa mutane ne maha'inta, ka saka ni a ɗaka ka kira su ka tambaye su waye ni. Annabi ya haka, me za ku ce game da wane wane wane? Sai suka ce sayyiduna ibnu sayyidina, shugabanmu ne, ɗan shugabanmu, jagora, ɗan jagorori, ai mutumin arziki ke. to me za ku ce da labari zai zo muku a ciya musulunta, sai suka ce hashahu Allahu an zalik, Allah ya kiyaye shi ya musulunta. Ina jin haka sai ya bankaɗe labule fito ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, sai suka ce sharruna ibn sharrina, masharranci dan masharranta, wannan duk wani sharri na duniya a gidansu ya kare. Kwallafa ɗazu-ɗazu da yake ana masa abin da suke so, yau kuma an ɗan shakwana ga abin da ba sa so, yin da sun koma suna yi. Abu Zar da ya ji waɗannan maganganu duka sai ya zauna a garin, cin da yanzu ya ji ta bakin da ake ya maɗi da cikin gari ya kamata ya ji sos ɗin labarin. Yamma ta yi kowa na tafiya gida, shi kuma bai da gidan da zai je, shin da ba wani motel da zai je ɗan zauna zuwa gobe. Sai Sayyidina Ali ya gan shi ya ce kai wannan mutum ne kaman baƙo, ya ce gaskiya ne, shi kaman ma bai da wajen kwana, ya ce gaskiya ne, kaman yana da buƙatan wajen kwana, ya ce gaskiya ne, kaman yana da buƙatan abin da zai ci, ya ce kuma gaskiya ne, ya ce to biyo ni, amma in muna tafiya ka riƙa bi na nesa, in ka ga na tsaya kai ma ka tsaya, kai kaman kana wani abu, wai ba za a je a kai shi inda Annabi yake ne. Amma in suka gane cewa wajen Annabi za a, to jikin kuma Abu Zar zai gaya mashi. Me yasa Ali yake iya fitowa? Saboda ɗan ƙaramin yaro ne, su ba su ma damu da shi ba. Me yasa yaro in ya taso yana yin addini ko? Zuwa zama ake a cusa mai ilimi, a gina mai aƙida, ba a fitar da shi a fagen gwagwarmaya da wuri. In ba haka ba, bala'in da manyan nan suke sha sai a tankwafe shi da wuri. Sai suka saki Ali, ba su damu da shi ba, Annabi ya ta karantar da shi. Kaga ce Abu Zarri ya musulunta, Annabi ya ce to musuluncin ka yayi kyau, amma ka koma ƙauyenku, in ka ji mun bayyana mun yi ƙarfi ka dawo. Ya ce to, to Allah kai mu gobe. Shine da safe ya ce bari ya jarraba imanin in na yi ne, saboda shi Abu Zarri mutumin mudar ne, su kuma Larabawa mudarawa mutane ne masu zafi da tsanani. Kamar lokacin da ake farauta a Kano ke ce irin 'yan yadakwari ko 'yan garin malam ko 'yan waruri ko mutanen kura, a waɗannan su ne jajayen wuyaye. To Abu Zarra kamar ke ce jarumin kura ne, wani ƙaura ne. Kun gano wannan da kyau ko? Shi ake mai kirari da cewa na goje ba aiki yi kadan ka daɗe ba, shi kwana biyar za a je farauta a kashe shi. Kuna fahimtar wannan da kyau ko? Abu Zar ya zo Ka'aba da al'asar ya ɗaga hannu ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. A'a, wannan annan sai kallo wancan annan, wannan kafiri ya kallo wancan kafiri, abinda muka sa dokan ta ɓaci ba a iya yi a ɓoye ma, a bayyana ma a zo gabanmu wannan rai. Sai suka diran mashi ɗan garin nan ma bai iya ba sai baku. Suka yi ma Abu Zar kafirin duka, suna cikin dukan shi Abbas ya zo ya hankaɗe su, ya ce ku kashe shi ɗin, ɗan waje kaza ne kwa ba ƙara zuwa kasuwanci kaza kaza kaza. Abu Zar sai da haka kafa uku aka ce koma, ya ce wallahi ya ga addinin ne. To mahalli shahid addinin ana yin shi a ɓoye ne, a sassaƙe ake yin shi. Wa ba'dahu, bayan musulmantan Umar ala ghayati zuhur, sai addinin ya fito ƙarara. Wannan shine dalilin da Annabi ya sanya mashi Faruqul Wara, mai raba ƙarya da gaskiya, Umarul Faruqu kenan. Aslama ba'da 40 rajulan, Umar shine mutum na 41 a musulunci, sai da mazaje 40 suka mutunta shine na 41. Wa ihda asharat tamra'a, sannan kuma mata 11 kenan a musulunci. Sanda Umar ya musulunta, tsakanin maza da mata Annabi yana da musulmi guda 51, Umar shi ya zama na 52. Sanata 60 minan nubuwa, Umar ya musulunta shekara ta 6 da annabta. Annabi sai dai shekara 6 yana annabta, Umar ya musulunta, abun mamaki. Annabi sai dai shekara 6 yana wa'azi, amma waɗanda suka yi imani da shi mutum 51 ne. Ke ki gode ma Allah, kin bude Islamiya jiya sun zo sun cika, wallahi ki kiyaye dokokin Allah, in ba haka ba Allah sai ya daidaita ki. wa buyi alahu bil khilafa, kuma an yi sayyidina Umar mubayan khalifanci yawma mata Siddiq radiyallahu anhu, a ranan da sayyidina Abu Bakar ya rasu, kanta salata ashar hijra, na da shekara 13 min al hijra ba'da minhu bi ahadin minhu. Shi sayyidina Abu Bakar shi ya nada Umar ya ce inna mutu Umar ne zai gaje ni, kisa ba wanda ya wani cece ku ce inna mutu Umar ne. Fafataha al-futuh al-kathira, Umar ya ci garuruwa da dama da yaki, kama ashara ilayhi fi hadith ru'ya al-bi'r, kama yanda annabi ya ishara a hadithin nan da annabi ya mafarki ya gansa bakin rijiya. Wa naza as-siddiq da'if, Abu Bakar yazo yana jin ruwan rijiya amma kuma ba karfi da laka a jikin shi. Summa qawwahu Umar, amma zamanin Umar kuma yazo ya ja da yawa da yawa nan da nan ya abin nan. Shine annabi ya fassara ya ce ilimi ne, ma'ana Umar zai fi Abu Bakar dadewa wajen mulki da kuma fada da kasan musulunci. Saboda shi Abu Bakar ya hadu da matsala na cikin gida, wasu sun yi ridda, wasu sun hana zakka, wasu sun ƙi yin sallah, wasu sun yi da'awan annabtan ƙarya. Waɗannan ya biye kwakwafe tabbatar ma addini, tabbatar ma annabi da al'umman shi waje guda. Wannan hadisi Muslim ya fitar da shi. Wa manaqibuhu kathira, darajojin Umar suna da yawa. Wa fada'iluhu ashharun min ash-shamsi adh-dhahira, darajoji da falololi na sayyidina Umar a fili suke har ma sun fi rana bayyana. Zukirat minha jumlatun mustakthira, an ambaci wasu ɓangare na darajojin Umar masu yawa fi sharhi nazmi al-hafiz Suyuti, a wani littafi na waƙe da al-hafiz Suyuti ya ambata fi mawafaqati Umar radiyallahu anhu lil-Qur'an, a bisa yanda sayyidina Umar yake dacewa da al-Qur'ani, in ya ba da shawara sai kuma al-Qur'ani ya sauka sai ya goyi bayan wannan shawara. Tuwfiya shahidan, sayyidina Umar ya rasu a matsayin shahidi a layyadi Nasrani a hannun wani banasari, ismuhu Abu Lu'lu'a, sunan shi Abu Lu'lu'a ta al-Majusi. Mun gano wannan, mafi shahara ba Kirista bane shi, shi ba Majushi ne, mai bautan wuta ne, dan kasan Farisa, dan Iran. Yawmal Arbi'a, sayyidina Umar ya rasu a ranar Laraba, li 40 daqina min Zulhijja, kwana 4 watan Zulhijja ya kare, sanata 23 min al-Hijra, lokacin Hijra na da shekara 23. Wa huwa ibnu 63 sana, Umar yana dan shekara 63 ya rasu. Mun gano wannan da kyau ko? Annabi ya shekara ya rasu ya dan shekara 63, Abu Bakar ya rasu ya dan shekara 63, Umar ya rasu ya dan shekara 63. Ala sahih, wurfina ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, an binne Umar tare da annabi, kuma Abi Bakarin da kuma sayyidina Abu Bakar fi baiti Aisha radiyallahu anha, a ɗakin Humaira, yar arziki irin albarka, sayyida Aisha matan manzon Allah, Allah ya ƙara mata yarda. Wa salla alaihi Suhaib bin Rumi, wanda ya sayyidina Umar sallan gawa shine Suhaib ibn Sinan ar-Rumi. Mala yake cewa jumlatu ma rawa, adadin hadisan da sayyidina Umar ya ruwaito 500, yana da hadisi 537, hadisi 537 Umar ya ruwaito. Ittafaqa ala 26 minha, cikin 26 Bukhari da Muslim sun ruwaito su. Wal farid al-Bukhari bi 34, al-Imam al-Bukhari shi kadai ya ruwaito 34, Muslim kuma bi ahadin wa 20, ya fi shi ruwaito kwaya 21. Wannan a takaice tarihin sayyidina Umar dan Khattab kenan, a takaice ba lungun da ba je an haska miki dangane da tarihin Abu Hafsin Faruq al-Wara, Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda. Ala sayyidina Umar yace al-Hafiz Ibn Hajar yace lam yarwi min tariqin sahih عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا عن عمر وانا حديثنا إنما الأعمال بالنية بات عند أكرويتو سي سيدنا عمر mun gano wannan da kyau ko cikin sahabbai annabi ya karantar da hadisi wannan hadisi gaban dubun dubatan sahabbai amma kaidar ilimin hadisi wanda yaje karantar da hadisin shi zuwa ce shi kadai ya ruwaito wannan hadisi ne innamal a'malu binniyya ta hanyar Umar yazo duk to ta hanya da aka ce an ruwaito shi bai tabbata ba Umar ne kadai shi kuma Umar ta hanyar shi dalibi dai karantar shine je karantar ma na karantar da dalibi tawa amma dalibin shi daya je kan da shine alqama shi kuma alqama dalibin shi kwaya daya ne wanda yaje karantar shine at-taymi kun gano wannan da kyau ko shi kuma taymi ya karantar da yahya ibn sa'id al-ansari to ta hanyar yahya dan sa'id al-ansari ne ishtahara fi hadithin ya shahara wa tawatara ya zama mutawatiri bi haythu rawahu anhu akthar min 100 insani daliban da suke karatu a wajen shi Yahya sun fi dalibai 200 nan take kuma duk sun karantar Ahmad dan Hanbali ma cewa kai wajen dalibai 700 ya karantar lokaci da kun ga ta hanyar Yahya al-Ansari Yahya ibn Sa'id al-Ansari dan nan hadisi ya zama mutawatir amma bin nisbati ilayhi amma bin nisbati li awwal al-isnad hadisi ne gharibi sai zama gharibun nisbi ina fatan mun gano wannan bikin hadisi ne ingantacce tabbatacce wanda kun ji manya-manyan limaman musulunci da su ruwaito shi Allah ya sa mu dace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce innamal a'malu binniyat lalle ayyuka ana karban su ne gurgurdan irin niyyan mai aikin da ya aikin sakamakon haka idan aikin da kike aiki ne mai kyau kin yi niyya kyakkyawa cikin wannan aikin to Allah madaukakin sarki zai karba kuma zai biya ki idan aikin da kike babu niyya kyakkyawa a ciki Allah madaukakin sarki zai watsar miki da abinki shi yasa malai ce fa'idatu ga wata fa'ida qalal aquli malal aquli yace fi sharhi al misbah ko al masabih fa'idatu hadha ta'til هذا تفصيل أن الأعمال الشرعية توجب لصاحبها الصحة والثواب إذا اقترنت بالإخلاص يجي أي كان شريعة تجي باوايي باوايي ما سام الله دوان نان أيكي ندسا كموكو كيكاوا دوان نان أيكي ندي أنغوا ما شد إخلاصي دنيني ميكو ما ليش فعلم من الأول أن صحة الأعمال لسقوط الفرضية على المكلف تحصل بالنية أيكن دغا تيكي أما أيكن نواتش ألا يدورا مشاريع تو أيكن زي سوكا أكينكي إنكين أيكن دنيا ميكو يعني إذا راكي صلى لأسر إن سيكا تنشيكيني لأسر إن بعد نيا ميكو با تو ونم برلنشن داكا أورا مكينا صلى لأسر كو حرين زي سوكا أكينكي با سورة صلى مبتعي با وانك يا ما غاتا بيكي إنا صلى لأسر باغنتا با زاكي تيكيني sai a duba ta ga kuma kin yi don wani riya ko shirka ya shiga ciki kin ƙara jama kanki matsala ga kuma matsala shi sa duk abin da zaki yi ke saboda Allah kawai idan babu niyya mai kyau to farlancin da aka daura akan ki yana nan bai sauke ki sauke ba wa alima min hadha tafsir mare ce to sai aka fa'idanta aka fahimta ta hanyar bayanin nan dalla dalla anna wusul ath-thawabi min as-sihha mutum ya samu ladan aiki mai kyau da ya yi ya tawakkafu alal ikhlasu fi niyya wannan yana da alaka da irin ikhlasin da ke cikin zuciyar mai aikin ne ku gano wannan da kyau ko shi yasa a wannan ruwa ya ce ayyuka da niyya suke gwargwadon niyyanki gwargwadon yanda aikinki zai karbo gwargwadon sakacinki gwargwadon yanda aikinki zai watsi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya ce wa inna ma li kulli imri'in ma nawa kowane mutum yana samun lada ne gwargwadon irin niyyar da ke cikin zuciyarshi niyyar da ke cikin zuciyarki gwargwadon abin da za a yi miki sakamako da shi kenan idan niyyar Allah ne tsantsa a ciki to za a biya ki sakamakon aiki tsantsa in Allah da wani Allah zai watsar in wani Allah kadai Allah zai watsar wannan kuma kyakkyawan da yake kare a wajen Allah a ranar gobe kiyama Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mun dauko bayani ga lokaci ya kore za mu saurara anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum.